بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a safiyar Lahadi ita ce safiyar 29 ga watan Sha'ban shekarar hijira ta 1445 daidai da 10 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 a wannan darasi namu mai taken majalisar Ramadana na shekara ta 1445 inda muke karatu al-littafin akhta'un wa mafahim fi shahri Ramadana yajibu an tusaha na malam Abu Ammar ba Musa Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi akan mas'ala ta uku inda yace hal yustahabu lis-sa'il aklu at-tamarati witran inda al-iftar shi mustahabi ne lokacin shan ruwa mai azumi ya ci dabino daya ko uku ko biyar ko bakwai witr shi mustahabi ne wannan adadin yace al-jawabu wa minallahi astamiddu al-auna was-sawab لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أكل التمرات وترا. بيتبت بتشوا النبي صلى الله عليه وسلم ينا نفاتن شن دبينو قايا أكوكو بيركو بقي أو رغب في ذلك. كوكما أشي يا قاي ترجم هذا هكا إلا في موضع عين لا فارس لهما. سي أورا ريبو دابيو كون. الموضع الأول قبل خروجه لصلاة عيد الفطر. وري نفرقو lokacin fitarsa dan sallar idi ranan karamar sallah da hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yaqdu yawmal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran rawahu al-bukhari hadisin da bukhari ya ruwaito cewa daga Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ranan karamar sallah yakan ci dabino wato guda uku ko bakwai ko biyar kuma kamantan su kafin ya fita sallar idi rana ainihin wato karamar sallah fa yakulu thalas tamarat aw khams tamarat aw sab'a tamarat aw tis'a tamarat ila akhiri zuwa ƙarshe ko dai abin da ya sauka uku ko biyar ko bakwai kuma kamantar su hadha fi yawmi idil fitri faqat qabla adh-dhahabi li salati al-eid fa yakunu ilanan bil fitri wato ranan yakan ayyana yakan kaman yayi sanarwa a aikace cewa yau babu azumi sai a ga ya ci dabino wa hadha al-mawdu' al-awwal ladhi yustahabu fi aklu tamarat witran shine wuri na farko almawdu athani wuri na biyu alladhi yustahabu fihi aklu tamarat witran huwa at-tasabbuhu bi sab'i tamaratin fi kulli yawm wato yin kalaci ta hanyar cin dabino guda bakwai kullun kowace rana in ka samu hali kana iya ka fara cin kalacinka da dabino kwaya bakwai liqauli sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim cewa daga Sa'd bin Abi Waqqas cewa man tasabbaha kullu yawmi sab'ata maratin ajwa lam yadurruhu fi dhalika al-yawmi summun wala sihr wanda di yaci dabino kwaya bakwai cikin dabinan Madina ajwa akwai dabino wanda aka sani a Madina ake ce mishi ajwa wanda baki din nan haka mai duhu kaman jikin zoborodo to wannan ranan koda za a mishi wani sammu ko sihiri ba zai cutar da shi ba wannan hadisi ne tabbatacce shi dabino din abinci ne wanda yake mai albarka kwarai da gaske a kimiyyance da kuma addinance an tabbatar da albarkar dabino da yawan sinadarai masu amfani a jiki da kariya da ke cikinsa saboda Nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawan amfani da shi kuma kace dukkanin ma al'ummar kasar Madina dabino muhimmin abinci ne a wajensu har yanzu kuma da muke magana kamar yadda misali zaka ce tuwo muhimmin abinci ne a ƙasar Hausa amala muhimmin abinci ne a ƙasar Yarbawa ko gurasa muhimmin abinci ne a ƙasar Kano fate da doya haka kowane gari zaka iya fadan abincin su da aka san su da shi in an ce hura an san su wake sha an ce fate an san su wake sha an ce doya haka su kuma mutanen Madina sun sanu da cin dabino to dabino kuma akwai wanda ake ce ma rutab akwai wanda ake ce ma tamr at-tamr shine dabino wanda aka gama processing din sa an girbe shi an shanya shi an tsince mara kyau an busar da shi wannan shine tamr wanda yana iya daukan ajiya ana iya ajiye shi wani sai ya shekara uku ma lafiya ba tare da an samu shi preservative to wannan shine attamr akwai kuma rutab shine danye wanda kaman yanzu aka cire shi ko kuma an cire shi bai ba alga an gama processing din shi ba domin an cire kamar da muka sha karantawa akwai wurin shanya da za a je a shanya kamar da kake wa masara in an girbe ko inda yake maridi ko shinkafa bayan an girbe dole akwai matakai na aikin gona da ake bi kafin a gama gyara su ko shi ma haka ne to wannan da ba a riga an gama gyara wannan ba shine rutab shine da ga da ruwa a jikin sa ko da danyantaka ko da sabuntaka to a wajen bude baki na azumi to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da rutab ne in ya samu in bai samu ba kuma sai amfani da shi wannan ga magana da yake ce matam amma babu bayani akan adadi na musamman ko mun gani musamman kuma a ce adadin wutiri dole sai dai ka ci uku ko biyar babu shine misconception din gashi yace wa amal iftaru min as-siyami fa thabitu an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yuftiru ala rutabin aw tamrin yakan ci danye ko busasshe wa lam yathbut anhu annahu sallallahu alaihi wasallama kana yataqassadu adadan muayyanan baya nufata wani adadi aw kaunuhunna wutran ko kuma yace sai sun zama guda uku ko biyar والحديث الوارد في ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار حديث ضعيف جدا رواه أبو يعلى في مسنده وغيره حديث ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار حديث ضعيف جدا رواه أبو يعلى في مسنده كمن يشاء kankana ko lemu ko mangoro ko ayaba ko duk wani abu wanda ba a dafa shi da wuta ko rake misali inda mu yanzu muke dauka abubuwan kayan marmari za ga yanzu suna da wata kasuwa ta musamman lokacin azumi yayi ana ganin kamar wani addini ne yin bude baki da su in al'ada ce ko babu komai amma ka dauka wai addini wato yace abin da ba a dafa ba to wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske Abu Ya'la ya rawaito shi a cikin musnadinsa shi da wasu malamai abinda yasa ya zama da'ifi saboda wani mutum mai suna Abdul Wahid ibn Thabit wanda mutum ne mai rauni sai Imam al-Bukhari sun raunata shi su ukaili sun raunata shi saboda haka Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya kawo wannan hadisi a cikin littafin shi Abba'ifa a lamba hadisi na 996 ya tabbatar da raunin sa saboda haka hadisi ne mai rauni sai a daina yin wa'azi da shi zaka ji ana yawan yin wa'azi da shi to mai rauni ne a kiyaye jama'a sannan kuma wani abu kuma da ake so mutane su kiyaye shine shan ruwa mai tsananin sanyi lokacin bude baki da shi kaga mutane ana gogoriyan a sha ruwan sanyi mai sanyi sosai musamman saboda halin zafin rana da yanayi to gaskiya shi ma wannan abun gujewa ne saboda jami'an kiwon lafiya kullun suna tankiya akan cewa bai da wani alfanu ga jikin mutum hasali ma a lokacin wataƙila za ka samu ruwan dumi ka sha kaman shayi ko wani abu sai ya fi ma jikinka amfani ba bakinka ba baki kan akwai daɗi ka ji sanyi ya ratsa cikin ƙwaƙwalwarka wannan akwai daɗi to amma abin da zai bayar shi ake ji maka malam ku ne jami'an kiwon lafiya ku ci gaba da mutane wa'azi su daina yawwa sai ka ga mutum daga baya kuma an zo ana samun matsala wani daga nan ma mura ta kama shi ciwon makogoro ko kana da tsohon pneumonia ya tashi so da ka shi ma duk da baki yana so amma ka kiyaye gara ka sha kunu sannan ba abin da ya hana ka ci abu wanda muta ta taba so da hadisin bai tabbata ba ka sha kunu ko ka sha abin nan shayi duk abin da ya sawwaka sannan kuma ana so mutum ya zama ya ci kaɗan a lokacin a wannan busasshiyar yunwa ta wuri guda to in ka ci abinci mai yawa lokaci guda da zara an kira sallar nan musamman wanda yake da wata makarariyar ulcer tana iya ta tashi ya kamata mu san wannan to ka ci abu kaɗan wanda dai zai buɗe abin nan uwar hanji ta ɗan samu salama sai a je kuma a yi sallah daga baya sai a zo a zauna Allah ya kyauta abin ne sai an kai zuciya nesa ka san yadda mai azumi yake da haɗama musamman ya ga kwanuka iri-iri ɗin nan malam da abinci kala-kala
sai a hankali zai ke zane na samu wannan abincin ba gidajen masu kudi ba din jama'a kowa ta kanshi yake Allah ya sa mu gama lafiya
wal khulasatu anna min ahli al-ilmi man ikhtara al-iktisara fi dhalika ala ma sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa adam at-tawassu fi taqassudi al-ithar al-ithar malamai sun kalli cewa a takaitu akan abin da ya tabbata a ci dabino din danye ko busasshe wanda ya sawwaka amma ba sai an yi hutiri ba wa min ahli al-ilmi wa tawassa'a fi dhalika wasu suka ce a ana iya hutirin saboda mene sai suka dauko wani dalili can da ba suka hada da wannan wastashhida wastashhada bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallama inna allaha witrun yuhibbul witra sai suka dauko wani hadisi sai suka hada suka ce babu laifi a nan in ka nufaci haka dan wannan hadisin ba dan wancan khas din ba wa rawahu al-bukhari wa muslim an abi hurairata wa qad su'ila ash-shaykh ibn uthaymeen rahmatullahi alayhi bi su'ali tali an tambayi allama ibn uthaymeen a cikin barnamajin shi na fatawa nurun al-dar aka tambaye shi cewa Allah shi gafarta malam samitu anna as-sa'ima inda iftarihi yajibu an yuftira ala adadin fardiyyin min tamil at-tamr ay 5 aw 7 tamratin wa hakala fa hal hadha wajib alaga ta malam mun ji ana cewa dole ne mai azumi in yago buɗe baki ya ci dabino 5 ko 7 ko makamancin su alaga ta malam hakan wajibi ne fa ajaba rahimahullah sai ya bada amsa yace laysa biwajibin ba dole bane bal wala sunnatin ba sunna bane an yuftara al-insanu ala witrin 3 aw 5 aw 7 aw 9 illa yawma idil fitr kiranan sallah ne kawai aka ce a wannan fa qad sabata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yabdu lis salati yawma idil fitr hatta ya'kula tamaratin ya'kuluhunna witran nabi baya fita ranan sallar idi sai ya ci dabinai kuma yakan ci 7 ko 5 ko makamanta haka wa ma siwa zalika fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yataqassadu an yakuna akluhu litamri witran a kuma bayan ranar sallah annabi baya na fatan haka da gangan wa qala rahimahullahu sai kuma yace wa hal kullama akala al-insanu tamran fi ghairi hadhihi al-munasaba yaqsidu sunnata idil fitri yaqta'uha ala witrin sai yace to kuna ganin duk sanda mutum da ya ci dabino in ba ranar sallah bane shin ana ganin sunna ne sai ya ci witri shi da kanshi ya bujiro tambayar shi malamin yace na qulu la muna cewa ba sunna bane wa hal al-insanu yaqta'u kulli shay'in ala witri shin duk abin da zaka yi na abinci a ce zaka ci lomomi sai ka kirga witri ko zaka yi wata magana sai ka kirga kalmomi witri yace ba dole bane fa idza akala na qulu lahu iqta'a thalasa luqumat kamar mutum a ce to in ka zo cin abinci ka tsaya loma uku fa hadha ghairu mashru'i ce wannan ba shari'a bane ba inda zaka ce zaka ci abinci ka tsaya loma uku ko 7 ko makamancin haka wa inda ma yajibu yuhibbu an yazida min at-tayyibi fa yaqulu awtir hadha min at-tayyibi hadha la asla lahu sa haka idan mutun yana so ya fesa turare sai a ce mishi ya fesa shi wutiri ce wannan ma ba shari'a bane wa illa qulna in ba haka ba kuma sai mu ce uhsub khatawatika min baitika ila al-masjid li taqta'aha ala wutri ka kirga takun da zaka yi daga gida zuwa masallaci ka tabbatar wutiri ne kaga zama takallufi usubu tamra alladhi ta'kuluhu ala witr ka kirga dindabinan da zaka ci ko lomo abinci ka tabbatar witri ne usub ash-sha'i alladhi tashrabuhu litatba'u ala witr kurban shayi sai a ce shi ma ka kirga ka tabbatar kurban da kai mishi witri ne wa kullu shay'in usubu ala witr da sai a ce haka fa hadha la a'lamu annahu mashru' mala yace ba sai inda aka fado wannan karatu ba fa akalu tamratin witran min as-sunan allati tuf'alu fi idil fitri khassa cin dabino kwaya 7 ko 5 ranar sallah karama ne kawai ake wa huwa alla ta'ti al-masjid hatta ta'kula tamaratin witr kar ka zo masallaci sai ka ci dabino kwaya 3 ko 7 ko 5 ko makamancin haka wannan magana tana cikin majmu'u fatawa na al-Uthaymeen a cikin juz'in ta na 16 malam ya gama da wannan sai mu tafi tambaya ta gaba ta hudu kenan da yace ma halu hadisi inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan la turad wannan ma mashhurin magana ne ce ai mai azumi na da wata addu'a wanda in dai yazo shan ruwa in yayi ta ba a mayar da ita ina jin duk muna yiki da wannan hadisi ba haka bane to me matsayin wannan hadisin wa halid da'watu lati la turad lis-sa'imi takunu inda fitrihi faqat kuma shin addu'ar da ba a tunkuɗe wa mai azumi ta shafi lokacin buɗe baki ne kawai الجواب ومن الله استمد الاونه والثواب حديث ان للسائم عند فطره لدعوه ما ترد ضعيف حديثي ne mai rauni kaji sabon karatu kenan ko rawahu ibn majah wa ghayruhu ana abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu me sai zama da'if saboda a cikin isnadin sa akwai wani mutum majhuli wanda ba a san shi da ka ga ash-shaykh al-albani ya daga cikin malamai na gaba gaba da skarwanta shi in ka koma littafin shi da'iful jami' haka nan ash-shaykh muqbil al-hadi al-wadi'i shi ma raunata shi haka wasu malamai da suka rigaye su hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi malam yace walakin sai dai akwai togaciya kad ya qulu qa'ilun in kana hadha al-hadithu da'ifan idhan madha yaqulu as-sa'imu inda al-iftar idan hadisin ya zama mai rauni in an zo shan ruwa to me za a ce shin ana nufin a daina yin addu'a ba haka bane amma kada a kudurta cewa akwai wata falala ta musamman da wannan hadisin ya ambata amma ba a hana mai azumi yin addu'a ba ba kuma sai lokacin shan ruwa kadai mai azumi ke da ma addu'a ba zai addu'a shi tun daga garin Allah ya waye har magariba duka yana cikin ibada duk sanda ya so ya addu'a bayan salolin farilla bayan nafilfili bayan karatun alqur'ani haka nan kawai ba sadada duk zai yin addu'a yace الجواب نقول له هناك نصوص صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استحباب الدعاء عند الفطر وغيره akwai wasu nasoshi tabbatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo da tabbatar da addu'a a lokacin shan ruwa da wasu lokutan min ha hadith ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallama kana idha afṭara qala annabi in yazo shan ruwa yakan ce zahaba dhama'u wa btallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah zahaba dhama'u kishruwa ta gushe wa btallatil uruqu jijiyoyi sun jike wa thabata al ajru insha Allah lada ya tabbata in Allah ya so wannan hadisi ne kyakkyawa al-Imam Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi wannan hadisin shi wannan addu'a ita ake so ka fara yi bayan ka dan kurbu wani abu daya ko biyu sai ka fara yin wannan addu'a wato kana godewa Allah da samun dama da ya baka na yin bude bakin azuminka sannan kuma kana addu'ar ya tabbatar maka da lada walaka an taqula hadha adh-dhikr تقول هذا الذكر قبل البدء بالإفطار يتي كان كاغا دامر كفار يين wannan ذكري كافن افار ما بودا باكين اي اذا سميت المؤذن يقول تقول الذكر زاران كاجوي كيران صلاه تو سي كفد ذكرين وهذا نذير قوله تعالى كما يدا الله يتي واذا قرات القران فاستعذ بالله كاغا اي اذا اردت ان تقرا القران to haka can duk da ya zo da lafazin madi zahaba zama wato lokacin tafiya kishirwan yayi haka nan da aka ce idza qara'atal qur'an an kawo shi madi ne dan tabbatar da faruwar sa wato abin ya riga ya faru kamar da zaka ga mashahid na lahira sai ga ana kawo su da madi kamar abin an riga an faru idza waqa'atil waqi'a ai waqa'at kaga madi ne وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا بَأَچي وَسَيَجِيءُ بَا بَأَچي وَسَتَقَعُ الْوَاقِعَةُ بَا ina fata mun gane wanda kuma su malamai suna ganin za a yin addu'ar tun ma kafin ka ci wani abu wasu kuma suna ganin abu zahirin lafazin sai wani abu ya shiga bakinka sannan za ka yi addu'a malaman da suka ce ayi kafin abin nan kafin ka ci komai suka ce saboda garin cin abinci kana iya mantawa ma da addu'a kuma da gaske ne kana jin zakin zoban nan zaka mana da ka ci gaba daga tsakankanarka kawai to zaka amma an kana da sauran hayyacin ka azuminka addu'ar za ta fi samuwa su sun yi ihtiyati ne karka manta falalar wallahu a'lam fal isti'azatu takunu qabla shuru'i fi qira'atil qur'an wa kadhalika hadithu kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala'a qala haka nan addu'a da nabi yake idan zai shiga kaga sai aka ce idza dakhala al khala'a afwan aka ce idan zai shiga amma sai aka kawo lafazin dakhala kuma yana yi ne kafin ya shiga Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith yakan yi wannan addu'a wata na cikin sahih al-bukhari da muslim daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda aw yaqulu ay yaqulu hadha adh-dhikra inda iradati ad-dukhuli la ba'da ad-dukhul ba wai bayan ya shiga ba wal amru fi hadha wasi'un walhamdulillah al-amri ne mai fadi ko kai kafin ka fara cin wani abu ko kai bayan ka fara ci duk ɗaya ne
فإذا قال الدعاء قبل الإفطار أو أثناء الإفطار أو بعده لا حرج. وقال الشيخ العباد حفظه الله مولى عبد الموسى العباد يانا cewa وهذا الذكر يقال قبل الإفطار أو بعده والأمر في هذا واسع إيش الأمر ne mai fadi. ومنها كذلك daga cikin nasoshin da za a kalla wanda suke nuna mustahabbacin yin addu'a har ila yau a lokacin shan ruwa qaulu sallallahu alaihi wasallam thalasu da'awatin mustajabatu addu'o'i guda uku ababan amsawa ne da'watu sa'im addu'a mai azumi wa da'watul mazlum da Allah ya isa wa da'watul musafir da addu'a matafi. Wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Baihaqi rawaito shi da Uqayli daga Abu Huraira. Fas-sa'imu lahu da'watun mustajaba fi kullin nahar a duka tsawon wuni mai azumi yana da addu'a abur amsawa. Wa qad takunu fil fajr ya iya yi bayan sallar asubahi wa qad takunu fi dhuha ko da hantsi wa qad takunu fi dhuhri ko da azhar wa qad takunu ba'da dhuhri ko bayan sallar azhar wa qad takunu fil asri wa qad takunu ba'da al asri ko yaushe wa qad takunu qabla al fitri kafin shan ruwa. Hadha min dhimni al awqat allati yustajabu fiha ad-du'a musamman kuma shi lokacin shan ruwa din yana da wato ƙarin falala da ƙarin sa ran a amsa. Saboda mene? Saboda akwai wasu abin nan wato ƙara'i. Na farko akwai rauni, raunin yunwa da ta riga ta huda mutum gab da shan ruwa din. To kuma mai rauni mutarri ne, mabuƙaci ne, to addu'a shi tana da ƙarfi a lokacin. Sannan kasancewar ƙarshen lokacin ibada, daga ƙarshen lokutan ibada suna siffantuwa da wata siffa ta musamman ta addu'a, kamar yin addu'a a sujuda da yin ita ce ƙarshen raka'a, da yin addu'a a tahiyya ita ce ƙarshen sallah, da yin addu'a a ƙarshen hudubar juma'a, da yin addu'a a ainihin wato bayan yin ibada, kamar wanda ya yi tawafi ko ya yi sa'ayi ko ya yi nafila, duka ana so a yi addu'a a ƙarshen ibada. To ƙarshen wuni ɗin nan ƙarshen ibada ne. Sannan kuma cewa kamar yadda ake yin addu'a misali a ƙarshen wannan juma'a har ila yau da yamma bayan la'asar, kuma dai wasu hawafi da suke nuna cewa daidai ƙarshen azumin nan da ƙarshen wuni, to yana da falala fiye da watakila farkon wuni din. Fala tudayyiqu ala anfusikum bidu'a fi hadha alwaqt faqat, daga kan mutum ya kuntata wa kanshi ya ce ba zai addu'a ba sai ƙarshen wuni ko da yaushe zaka iya yi. Wa tuharrimu anfusakum min khairin wasi'in, haramtawa kanku alheri mai fa'i bi sababi hadha alhadith adh-dha'if, sakamakon wannan hadisi mai rauni kar ai haka. Fal yawmu maftuhun min awwalihi ila akhirih bid-du'a, tsawon wannan tun daga garin Allah ya waye har magariban duka lokacin addu'a ne. Wa du'a'u mustajabun bi idhni Allah ta'ala lis-sa'i, kuma shi mai azumi addu'a shi abar amsawa ce. Fastajillu du'a'a fi kulli waqtin min jami'il awqat, a kula da addu'a a kowane lokaci. Fa hadhihi da'awatul mustajaba lis-sa'im makhfiyatun fi nahari siyami ka lailatul qadri makhfiyatun fil ashr al awakhir fi kulli dhalika hatta nasayida fi du'a fi jami'il nahar, wato shi lokacin amsa addu'ar a wurin mai azumi ba a ayyana ba, saboda ana so ya ta addu'a tsawon wuni, kamar yadda aka koye lailatul qadri saboda ana so mutum ya ta ibada tsawon waɗannan kwanaki goma, kamar yadda aka ɓoye lokacin amsa addu'a ranar juma'a saboda ana so mutum ya ta yin ibada ranar juma'a. Ɓoyewar ƙarin samun ijtihadi ne da ƙoƙari ga bayin Allah. Ya ce fasahihu al-mafahim al-maghluta wa la tudayyiqu ala anfusikum, wato ku ainihin wato faɗaɗa tunani sannan a gyara wannan mas'ala. Akwai wata fa'ida da malam ya kawo a nan game da wani hadisi, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa, to kaga wannan shi ya tabbata, Sheikhul Albani ya kyautata shi. Daidai shan ruwa din Allah yana yanta bayi daga wuta, wato bayin da akwai bayi masu laifuffuka waɗanda watakila a cikin ƙaddara Allah da iradarsa da ba dan Ramadana ya riske su sun yi azumi ba, da sunayensu na cikin littafin ƴan wuta, amma kullun Allah zai sa a ware wasu dubban ɗaruruwan watakila ma miliyoyin bayi da ce to waɗannan yau a ‘yantar su kullun daidai shan ruwa ɗin nan. Saboda haka sai mutum ya dinga addu'a, Allah ka sa muna cikin waɗanda za a ‘yanta daga wuta. Allah yana ‘yantata mutane daga wuta a kowane rana a cikin ainihin wato azumi ɗin daidai shan ruwa. akwai mashahurin hadisi ya ilayuna allahumma laka sunna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Shi ma wannan hadisi ne dhaifi, al-imam ad-Darqutni shine ruwaito shi, za ga shine ya fi shahara a bakin mutane. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya zo ne ta hanyar hadisin Abdullahi dan Abbas. A cikin isnadin sa akwai Abdul Malik ibn Harun ibn Antara wanda yake riwaya an abihi an jaddi, kuma shi maturuki ne, babansa kuma dhaifi ne, saboda malamai suka rawanta shi kware da gaske, ba abin a yake da shi bane. Akwai wata riwayar ma wadda ta zo da lafazi makamancin haka dake cikin sunan Abi Dawuda, ita kuma ta zo da isnadin ta akwai Ismail ibn Amr al-Bajali, shi ma dhaifi ne. Sannan akwai Dawud ibn Zabarqan, shi ma dhaifi ne, maturuki ne, kamar yadda in za a yi tunawa mun karanta a can baya a cikin Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim ya yi ishara zuwa ga raunin hadisin. Wallahu ta'ala alam. Sai malam ya ce wallahu alam, Allah shi ya fi sanin daidai. Wa ilayhi al-marja'u wal ma'ab, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasabi wa sallam. Jama'a kun ji mas'ala game da addu'a ranar wato lokacin shan ruwa ba lokacin ne kadai ba, duka lokutan lokuta ne na falala, lokuta ne na samun albarka. To ana so mai azumi ya kokari ya istighlalin su, kai wa kanka addu'a, kai ma iyayenka da malamanka da kasan mu gaba daya da sauran din musulmi da wanda zaka musu addu'a an zahalul gaibi, ka nemi gafara Allah, ka nemi falalarsa, a yawaita yin addu'o'i dan a samu a tsira. Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai amsa a daidai wannan lokuta insha Allah. Tunda kan gaba ne, bari mu saurara haka insha Allah. Malaka kun kana so kai tambaya abada amsa ku yayi. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.